Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana shin hanci lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wani sabon shirin a rediyon wannan lokaci. Yau Litinin 26 ga watan Satumba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa yayin da ake ta laluban hanyar da za a warware yajin aikin malaman jami'a a Najeriya. Wasu masu fashin baki na gargadin cewa yawan yajin aikin zai iya haifar da matsalar karancin masu karantarwa a jami'o'in kasar.
The last 4 years, professors, chicken professors, discover medical sciences. So here, so kasi kaso wajin the matters niya. Ako wani na the she the matters two professors need to study.
Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamele Kaya zai gabatar da kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibril zai kawo mana. Amma fa sai mun fara da shirin labarin duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labarin. Iraniyawa sun gudanar da zanga-zanga akan tituna tsawon dare na 9 a jere ranar Lahadi domin nuna adawa da mutuwar Mahsa Amini a hannun jami'an 'yan sanda na birnin Tehran. An gudanar da wasu zanga-zangar na nuna goyon baya ga matan Iran a sassan duniya daban-daban da suka hada da biranen Athens, Berlin, Brussels, Istanbul, Madrid, New York da Paris da sauransu. An fara zanga-zangar ce a ranar 17 ga watan Satumba a wajen Jana'izar Amini, wata 'yar Kurdawa mai shekaru 22 da ta mutu kwana daya kafin barkewar zanga-zangar, yayin da take tsare a wurin 'yan sanda da ke tabbatar da mata na shiga ta kamala a kasar ta Iran mai bin tsarin Islama sau da kafa. An kama ta ne a ranar 13 ga watan Satumba bisa zargin karya tsatsauran ka'idojin sanya hijabi. Amurka ta gargadi Rasha kan mummunan sakamakon da zai biyo baya idan har ta kai harin nukiliya a Ukraine. Mai ba shugaba Joe Biden shawara kan harkokin tsaron ƙasa Jake Sullivan ya faɗa a ranar Lahadi yayin da yake magana a shirin This Week na ABC. Sullivan ya ce jami'an Amurka sun faɗa wa jami'an Rasha a asirce cewa Biden zai mayar da martani ba tare da wata-wata ba idan shugaban Rasha Vladimir Putin ya bada umarnin harin nukiliya. Sai dai bai bayyana yadda Amurka za ta mayar da martanin ba. Sullivan ya ce Amurka ba ta da lokaci da za ta yi wasan mayar da martani da Rasha. Amma Sullivan a wata hira ta daban ya faɗa wa NBC a cikin shirin Meet the Press cewa Rasha sarai ta fahimci abin da Amurka za ta yi don mayar da martani ga amfani da makaman nukiliya a Ukraine saboda mun zayyana musu. Ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoton. Yayin da ake ta laluban hanyar da za a warware matsalar yajin aikin malaman jami'a a Najeriya wanda aka kwashe sama da wata 7 ana yi. Wasu masu fashin baki na gargadin cewa yawan yajin aikin zai iya haifar da matsalar karancin masu karantarwa a jami'o'in kasar. Watanni sun yi nuni da cewa tuni wasu malaman na jami'a suka fara canja aikin nasu, yayin da wasu suke ficewa daga kasar. Daga Abuja ga rahoton da Alhassan Bala ya aika mana.
Dubban dalibai a Najeriya na zaune a gida sama da watanni 6 biyo bayan shiga yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya, wato ASU, ta yi. Gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakin ba aiki ba albashi, duk da hakan malaman jami'o'in sun yi ƙememe kan komawa aiki tare da shan alwashin sai an biya musu buƙatunsu. Kungiyar ta ASU ta bakin mataimakin shugabanta na ƙasa Christopher Piguna ya bayyana cewa irin halin koɗin kula da gwamnati ke yi wa fannin ilimi yasa wasu malamai barin aikin koyarwa a yayin da wasu suka koma ƙasar waje.
At University of Jos, in the last 4 years, professors, chicken professors da suka bar medical sciences sun kai biya. Suka je kasan waje da matansu da yara. Akwai wani da shi da matansa duk professors ne, duk sun tafi.
kuma da sun tafi suna hanya ma wayanda suke baya su bi su domin za su ce komai na nan zo mu yi aiki anan so mutane suna tashiwa mutane suna barin kasan
a inda wasu malaman ke barin aiki saboda yawan yajin aiki da rashin samun wasu damammaki koya makomar ilimi za ta kasance a manyan makarantun kasar
idan ba a dauki mataki ba cikin gaggawa kuma a hanyoyi da suka dace za a waye gari malaba jami'o'in namu sun koma hoto babu malamai sai jahilai wanda dama can kamar yanda ne bayani ba wai su suna son koyarwan bane an ba su ne kawai dan sun rasa abin da za su yi da zarar kuma sun samu wani aiki su ma sai su gudu su bar wannan aiki na koyarwa sai ya kasance ba a samun abin da ake bukata
baya ga illa da wannan abu da ke faruwa ke da shi ga ilimi shin yana iya shafar wasu fannonin rayuwa
a waye gari dole waɗanda aka iya samun su za a dauka ba tare da cewa sun karantu sosai ba sun san makamar aikin gurin da aka dauke su shi yasa ma a yanzu zaka je wasu gurare da zaka tarar talibi ya fito daga jami'a ya gama botar kasa an dauke shi aiki in ka bashi takarda ya rubuta maka memo sai ku kwana ku ini ya gagara rubuta mun kuma ya kasance gurin da aka dauke shi ba wai aiki ne na ofishi ba aiki ne da ake bukatan professionalism ya zama engineer ne ko misali malamin likita ko kuma malamin magani da sauransu sai ya kasance mutum bai san makamar aikin
akalla dalibai sama da miliyan 1 ne a Najeriya suka rubuta jarabawar shiga jami'a a wannan shekara wanda suke jiran janyin yajin aiki don samun gurbin karatu Alhassan Bala daga Abuja, Nigeria.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jiya Lahadi a Mogadishu babban birnin kasar Somalia, wani soja ɗaya ya mutu yayin da wasu kuma su shida suka jikkata a kasar. Bayan da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wani sansanin soji da ke yammacin Mogadishu. Kamar yadda wani soja da wani ma'aikacin asibiti suka shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters. Kungiyar Al-Shabab da ke kawance da Al-Qaida ta Somalia ta dauki alhakin kai harin. Dan kunar bakin waken dai yayi sojan gona ne ya shiga cikin sauran sojojin gaske. Yayin da suke shiga wani bariki da sanyin safiyar jiya Lahadi kafin ya tayar da bomb din kamar yadda wani soja a sansanin sojin mai suna Captain Aden Omar ya fada wa kamfanin dillancin labaran Reuters wata ma'aikaciyar jinya a asibitin Madina ke birnin Mogadishu din ta shaida wa kamfanin dillancin labaran na Reuters cewa sun karbi gawar soja daya da ya mutu da kuma wasu mutane shida da suka samu raunuka Akalla mutum 11 da suka hada da ƴan sanda 8 da wani karamin basarake suka mutu a yankin arewacin kasar Kenya dake fama da matsalar fari yayin da suke bin sahun wasu barayin shanu a cewar ƴan sandan sadar dabbobi ko kuma takaddama kan kiwo da kafofin ruwa sun zama ruwan dare tsakanin al'ummomin dake kiwo a arewacin Kenya ƴan sandan sun bayyana a shafin Twitter cewa An kai wani mummunan hari da barayin shanu a gundumar Turkana a ranar Asabar. 8 daga cikin waɗanda suka mutu ƴan sanda ne, 2 farar hula da kuma ɗaya wani basarake. ƴan sandan da aka kashe dai sun dade suna bibiyar ƴan kabilar Pokot da suka kai hari wani ƙauye suka gudu da shanu.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan na cewa karfe 3 na dare ne da minti 9, 8 na safe kenan da minti 9 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, a Ghana kuma 7 na safe da minti 9. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a koda yaushe muna nan a shafin mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan waka kuma ga shirin mu na gaba
Zauren matasa masauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa da VOA dake tabawa wanda ke cewa matasan tuwa a kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane Muna ci gaba da tattaunawa da matasa na yankin karamar hukumar Karu a jihar Nasarawa inda aka ayyana hana yawon dare don dakile bayanan da suka nuna wasu ƴan ta'adda na kaura yankin daga wasu sassa don samun mafaka. Shin ya hakan kan shafi rayuwar matasa ne a yankin da kasuwancin su kuma wace gudumawar matasan za su bayar wajen dakile yiwuwar ayyukan ƴan ta'adda? Muna tare da matasa a zauren da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Rima, Buhari Yunusa Kumriya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak. Makon jiya Ibrahim Abubakar Rima na magana ne kan inda yake ganin zai fi tasiri jami'an tsaro su rika tsayawa ko sanya ido kan hanyar Abuja zuwa Kefi a jihar Nasarawa.
doka da aka sa ka san me yana da kyau ai a shi kar local government a ce akwai gurare da ake bance wanda da a sa do maka matakan tsaro su zama suna zama a gurin saboda irin gurare kamar zan ce kamar daga in ka bar in ka bar niya za ka yi ta gwandaran nan akwai da wani guri mai dan daji a gurin kaga irin gurin ya kamata a yi yawara annani ka irin aje kamar polisa guda 6-7 haka yawara irin gurare ana dan tattaka su ka gane amma polisa ba za su yi wannan ba sai dai a daidai gurin police na su ya zo wucewa eh sai a sa roadblock wai in an zo wuce an kama ka kenan sai a ci ka tara ina ya zama haka okay inde suka bar daidai gurin suka je irin gurin nan na lissafo yanzu ko irin su ta gurin ku cika wannan da akwai duba akwai wasu wayawaye kaga ana gurin tattare juwa ne wayawa za su yi a harkar lansu ba wani sani to irin wannan abun in da san da dokan ne yanda ya kamata sai a je irin gurin nan a sassa matakan tsaro su zama suna gurin
akwai labarin da daji banda ma Ibrahim wannan matsalar ta firgita da yan ta'adda wasu barayi da daddare a yankunan suna shiga su fasa shagunan mutane su yi sata wanda ga akwai inda na ga wasu yan banga da gora suna rike da ita wanda duk ya rada mutum goran nan ba magana da torchlight
eh wannan kaga wannan kaza iya cewa ka gane ka san da dan gari aka ce babu bane taba zuwa waye je shagon mutane ya fasa ba dole zaka samu a cikin matasan garin da suke zama ba su da aikin yi sai irin wannan aikin inda dai a fasa mutane shago so ni dai na san cewa ita ba an da ka kwaran mataki har ya zama cewa akwai wani jirgi mai sauka a guri da tashi a gulle yana zagaye jihar Nasarawa kusan kwana 2-3 sati biyu da suka wuce kafin dokar ta fara ake irin dube-dube kenan na ga ina fahimta amma me yasa in dai dare yayi ba iri wannan abubuwa eh sannan kuma matakan su
nan dokan
sannan su irin police su vigilantin nan yan ba su special training ka gane ya kamata a rinka deploying is in ta kamata irin kankananun dajina haka da dan wasu gurare da mutane ba cika wani harkar labar
ba su dace da aikin gari ba
yawa ba ku ne mana
halin nasu akwai wata matsala da take faruwa an yi ittifaki duka matsalolin tsaro a kasan nan in za a aikata su da mashina a gida aikata wannan highway din mai mashin baya ma bukatun yayi aiki da ita idan yana idan zai tashi ya je shi ya yi wani aikin asha zuwa da attar hanya wannan babbar hanya a tare ta wai da zummar wai ana tsaro ne ni a gani na wannan kawai ba tsaro bane ba gaskiya saboda zaka iya tafiya tun zaka iya gama karu ka baki dai baka hawo wannan titin duka akwai ta inda zaka bibbi ka wuce to kaga kenan tsaron da duk ake so a bayar gaskiya akan wannan babbar hanyar da yayi ba wallahi
wato kin da za bi lunguna a zaga har amma dole a saki dawo kan babbar hanyar
da farko ya kamata mutanen gari su taimaki jami'an tsaro ne duk inda suka ga wani mutumi da bai kwanta musu ba su yi kokari su tura su tafi police station su yi reporting da wuri-wuri saboda a zo a bincike shi amma tsaron dai yan sanda a bakin babbar hanya wannan ba zai ma dakatar da wannan abun da ake yi
to ai wannan ba ma wani abun da yake karawa illa ibudewa wani abu ma da yake bani mamaki shine da kafin wannan dokar ta zo da zaka fita bakin hanya nan Maraba inda ai mutane suka fi yawan hada hanya da ta tafi Aso da hanya da ta bi Karo dinnan nan ne dai za a ce gurin da ake sauke ma'aikata da yan kasuwa in sun gama harkokin su za su tafi gida so za ka ga nan gurin tun daga U-turn na wurin masallacin Juma'a dinnan har ka biyo har ka zo ka wuce kofar gidan Ba'ari ba inda za ka ga akan hanyar nan wai an sa no parking yadda za an nuna maka alamar kakkafa ka a gurin so amma abun mamaki sai kaga cewa ba ma iya jami'an yan sanda bane su wayannan jami'an sa kai dinnan su za ka ga su ne da kama mashin su ne da kama keke su ne da in sun raina maka hankali ma an ka faka da motar ka su kama ka so kaga shi yasa ake samun matsaloli maimakon su tsaya a cikin kasuwanni da anguwanni su kare rayuka da dukiyoyin mutane ai ko cikin satin nan ma an bude shaguna a cikin kasuwanmu an ɗebo wa wani
babban international market din
ba a cikin nan dai kasuwar ta ainihin kasuwar Maraba babban attajirin kasuwanmu wanda daga China yake kawo kayansa aka bude aka shiga tasirin aka shiga ake masa mahaukaciyar sata so kaga irin wannan ni sai in ga jami'an tsaron nan da kuma tsakaninsa da police station kwata-kwata
ina ganin shopping center ne kawai ta raba su tunda su ma jami'an ɗan sanda a shopping center suke kuma daga shopping center hanya ce ta raba kawai sai shagunan bawon Allah nan to kaga wanda yake jikin police station aka ji an shiga irin waɗannan guri an masa irin waɗannan ta'addanci sai kaga mu sai mu ga cewa jami'an tsaron abubuwan da ya kamata su yi su bullo da tsari waɗanda ya kamata su kare rayukan mutane da dukiyoyinsu ba haka suke ba suna fakewa da wannan su nemi kuɗi ne ni a nawa fahimta
ya nuna watakila suna can bakin titi nan kuma cikin shaguna ko lunguna
ana yin abin da bai kamata ba saboda kamar yanda dan uwa na Buhari yake magana wannan bawan Allah muna tare da shi zaman oga yake a gare mu kuma attajiri ne dan ya wuce wannan amma abun mamaki a ce kusa da ga guri ga police station a ce an shiga tattalin an masa sata abu abun dubawa ne
kuma aka shiga har aka gama
har aka kama kowa ba har aka fito har yau ba a kama kowa ba
to wai kuke mamakin wannan Jamilu karka manta ba rafa shekara guda kenan an je da trailer an faka an bude shago an loda shinkafar shagon gaba ɗaya kuma daga shagon kana gano police station daga police station kana gano guri
inji ba wani ana san ba sai ce akwai lauje cikin nadi to amma ni abu
ne Ibrahim because in an sa lauje nadi to dai Ibrahim ka san ka kula da girman lauje kuwa
kai amma labarin ka dan girgira suka ce daga inda ake abun kana hango police station yanzu saboda Allah wani irin activity zan ce wani activity da dai faru daga nan kana kallon police a ce su ba sun ji ba ina su gaje
to wata gila an tura jami'an ai sun tiri wasu wajen
ne eh ko da an tura jami'ai sun tiri a bakin hanya to ya kamata ai a ce nan cikin kasuwa da angwani shi mai gadin da yake wurin ma ya fito yayi bayani ai yace yana ya ga lokacin da suka zo kuma ya ga lokacin da suke ta abun ya fi karfin sa to ka gani to
amma me yasa bai buga waya ko yayi kokarin yin wani abu
to ni ina ganin karshen ta ban masa wannan tambayan ba amma karshen ta ba mamaki ko ya je kamar inda ka faɗa sun fita to amma ai bai kamata a ce babban police station yadda DPO yake a wurin nan a ce an bar gurin nan to kaga wannan ya nuna cewa ƴan ta'adda ma za su iya zuwa su balla gurin su ce kowa ma ina su gurin
maganan wai ma wai sun tafi sun tiri bakin hanya abinda muka sani shine ɗan sandan nan suna in dai tsaro ne to kansu suke fara tsari dole police station ta fi wannan bakin hanyar
tsaro abin da yake ana akwai shekarun da a baya ake kai hari a kan ofisoshin jami'an tsaro yanzu ma abun watakila arewa ne sauki amma yankin kudu maso gabas ai kaga kusan kullum sai an kai wa jami'ai
hari yankin kudu maso gabas ƴan IFOP sun fi jami'an tsaro
matasa ku dakata a nan makon gobe in Allah ya kai mu madaura godiya ga matasan na karamar hukumar Karuwa a jihar Nasarawa da muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Yalika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum
to madallah yanzu kuma sai shirhin jaridan Najeriya
zan fara sharhin jaridan ne da jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kara jaddada kudurin gwamnatin sa na kawo karshen matsalar tsaro da ke fuskantar Najeriya kafin karshen shekarar nan da muke ciki shugaban Buhari ya furta hakan ne a lokacin wani biki na al'adun gargajiya da aka shirya a fadar Oni na Ife Oba Adeyeye Ogunwusi bikin da ya samu wakilcin shugaban kasa Muhammadu Buhari ne ta hanyar ministan cikin gida kuma tsohon gwamnan jihar ta Osun Chief Ralph Arebisola sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran ta na cewa kakakin yakin neman zaben Chief Ahmed Bola Tinubu kuma karamin ministan Kwadugo Festus Kiamu ya kare matakin da kwamitin ya dauka na cire sunan mataimakin shugaban kasa Yemayo Shubanjo da kuma sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha a cikin jerin yan siyasa da za su taimaka wajen yakin neman zaben Chief Ahmed Tinubu a zabe mai zuwa a wata sanarwa da Festus Kiamu ya bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari shine ya bukaci kada a sanya sunan mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo da kuma boss Mustapha a cikin jerin masu yakin neman zaben domin kuwa kamata ya su zauna baya su rike gwamnati a lokacin da ake hada-hadar zabe sai dai tuni kuma yan adawa suka ce Osinbajo da boss Mustapha sun ki shiga jerin masu yakin neman zaben ne a sabili da adawa da suke da dauko musulmi a matsayin mataimakin shugaban kasa sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta mai da hankali ne akan rikicin cikin gida da yake ci yake cinyewa tsakanin gwamnatin jihar Rivers Wilson Wike da kuma shugaban jam'iyyar PDP Yoshia Ayu inda gwamnatin na jihar Rivers tare da wasu gwamnoni da suka hada da Shehu Makinde da jihar Oyo da jihar Abia da kuma jihar Benue dukkanin su suka bukaci lalle sai Yoshia Ayu ya soka daga kan mukamin sa na shugaban jam'iyyar domin mai da jagorancin shugabancin ga yankin kudancin Najeriya tunda Alhaji Atiku Abubakar ya fito ne daga arewacin kasar sai kuma jaridar Daily Trust ya ta mai da hankali ne akan yajin aikin malaman jami'o'in Najeriya a su inda yanzu haka kungiyar a cewar jaridar Daily Trust ta dauka kara dangane da wani hukunci da kotun ma'aikata ya bayar dake umartar kungiyar da asu da ta umarci ayanta su koma bakin aiki sai dai a wani kara da babban lauyan kungiyar ta asu Femi Falana ke jagoranta ya bugaci kotun dauka kara da dakatar da hukuncin da karamar kotu ta zartar sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da yanzu haka yake ziyarar aiki a kasar Amurka wajen taron majalisar dinkin duniya ya yi kira ga shugabannin Afirka yan uwansa da su tashi tsaye na yaki da cin hanci da rashawa shugaban Buhari ya bayyana takaicinsa cewa ya cin hanci da rashawa ya hana nahiyar Afirka ci gaba karshen sharhin jaridar kenan a huta lafiya
kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
Iraniyawa sun gudanar da zanga-zanga akan tituna tsawon dare na 9 a jere ranar Lahadi domin nuna adawa da mutuwar Mahsa Amini a hannun jami'an 'yan sanda na birnin Tehran. An gudanar da wasu zanga-zangar na nuna goyon baya ga matan Iran a sassan duniya daban-daban da suka hada da biranen Athens, Berlin, Brussels, Istanbul, Madrid, New York da Paris da sauransu. An fara zanga-zangar ce a ranar 17 ga watan Satumba a wajen jana'izar Amini, wata 'yar Kurdawa mai shekaru 22 da ta mutu kwana daya kafin barkewar zanga-zangar yayin da take tsare a wurin 'yan sanda dake tabbatar da mata na shiga ta kamala a kasar ta Iran mai bin tsarin Islama sau da kafa. Amurka ta gargadi Rasha kan mummunan sakamakon da zai biyo baya idan har ta kai harin nukiliya a Ukraine. Mai ba shugaba Joe Biden shawara kan harkokin tsaron kasa Jake Sullivan ya faɗa a ranar Lahadi yayin da yake magana a shirin This Week na ABC. Sullivan ya ce jami'an Amurka sun faɗa wa jami'an Rasha a asirce cewa Biden zai mayar da martani ba tare da wata-wata ba. Idan shugaban Rasha Vladimir Putin ya bada umarnin harin nukiliya sai dai bai bayyana yadda Amurka za ta mayar da martanin ba. Sullivan ya ce Amurka ba ta da lokaci da za ta yi wasan mayar da martani da Rasha. Amma Sullivan a wata hira ta daban ya faɗa wa NBC a cikin shirin Meet the Press cewa Rasha sarai ta fahimci abin da Amurka za ta yi don mayar da martani.
Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sabaka kenan ashirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya da Nijar kamar da caji karfe 3 kenan agogon Ghana. Kada manta za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. Za kuma yayi lekawa shafukanmu na Twitter, Facebook da Instagram domin sanin halin da duniya ke ciki. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da kuma Solomon Abu da hada mana shirin sai injiniyan mu Karl Stalin, ni Mahmud Lalo nake cewa auna lafiya mu kuma mu karasa kwana lafiya.